Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin Juma'a 10 ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci 17:25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu ne a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi. Baba Yakub Makiri ne tare da Alheri Grace Abdu. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin namu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar hukumar zaben Afirka ta Kudu ta fara kirga ƙuri'un zaben da aka yi a ranar Asabar, kuma ta ce za ta fitar da sakamakon zaben tsakanin kwanaki 7 kamar yadda dokar ƙasar ta tsara. Za mu kuma kawo muku shirin kallabi wanda Maryam Dauda ta shirya kuma za ta gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun nan kasar Amurka da sakonni da kuka aiko mana, sai kuma wato nasiha kenan na watan Ramadan. Amma duk sai an gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Amurka ta kwace wani jirgin dakon kayan Koriya ta Arewa sabili da ke ta sharuɗan takunkumin ƙasa da ƙasa, mataki irinsa na farko a daidai lokacin da ake ƙara takun saka tsakanin ƙasashen biyu dangane da ayyukan makaman nukiliya na Koriya ta Arewa. Hukumomin ƙasar Indonesia sun kwace jirgin mai suna Wise Honest, jirgin dakon kayan Koriya ta Arewa na biyu mafi girma a watan Afrilu shekara ta 2018, yayin da yake safarar ton 25,000 na coal zuwa Indonesia da kudinsa ya kai $3 million. Daga baya jami'an kasan Indonesia suka mika wa Amurka jirgin a watan Yulin da ta gabata. Jami'an sun ce yanzu haka jirgin yana hannun Amurka kan hanyar sa zuwa Samoa, kuma suna neman a dauki mataki akan jirgin. Jirgin dai mallakar wani kamfanin sufurin jiragen ruwan Koriya ta Arewa ne da ake dangantawa da rundunar sojin ƙasar, wanda yake jerin kamfanonin da ma'aikatar kudin Amurka ta sa wa takunkumi. Ana amfani da jirgin ne wajen dakon coal mai zuwa China da waɗansu ƙasashe, a kuma yi safarar manyan kayan aiki zuwa Koriya ta Arewa, abinda ya saba wa takunkumin Amurka da kuma na Majalisar Ɗinkin Duniya bisa ga cewar jami'ai. Ƙasar China ta ce a shirye take ta ɗau mataki idan har Amurka ta aiwatar da sabbin harajin da take barazana kan kayayyakin China, yayin da babban jami'in tattaunawa kan harkokin cinikayya ya iso nan Washington domin wani zagayen tattaunawa da nufin kawo ƙarshen rikicin cinikayya. Babban mai ba shugaba Xi Jinping shawarwari kan harkokin cinikayya Liu He zai zauna da wakilan Amurka kan harkokin cinikayya Robert Lingvina da sakataren baitulmalin Amurka Stephen Mnuchin kwana ɗaya kafin ranar aiwatar da ƙarin harajin daga kashi 10% zuwa kashi 25% zai fara aiki. Shugaba Donald Trump ya yi niyyar ƙara harajin ne a yau Juma'a, bayan da ya zargi China da yin amai talashi a tattaunawar da aka ɗauki watanni ana yi.
They broke the deal. So they're flying in. The vice premier tomorrow is flying in. Good man.
Yace sun saba jejeniyar. Saboda haka za su shigo na Amurka. Mataimakin prime minister zai zo gobe. Mutumin kirki ne. Amma sun saba jejeniyar. Bai kyautu su haka ba. Sabili da haka za su gane kuskurensu. Ba laifi ba ne mu karbi sama da $100 billion a shekara. $100 billion. Ba mu taba yin haka ba. Sai dai kakakin ma'aikatar ciniki na kasar China Gao Feng ya shaida wa manema labarai a China cewa a shirye suke su cimma matsaya da Amurka, sai dai ba za su mika wuya bori ya hau ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiragen yakin Amurka USS Abraham Lincoln da kuma na yakin samfari B-52 guda hudu sun isa gabas tsakiya biyu bayan fargaban da ake yi cewa Iran tana shirin kawo waɗansu sassan Amurka hari. Kakakin rundunar sojin captain ɗin mayakan ruwa William Auburn ya shaida muryar Amurka cewa jirgin dakon kayan yakin ya isa inda ake bukata ajiya Alhamis ya kuma ce jirage biyu samfarin B52 sun isa yankin ajiyan su ma sai kuma guda biyu suka isa ranar Laraba. An girke jiragen yakin ne a sansanin mayakan sama Amurka da ke kata bisa ga wani bayanin jami'in tsaro da ya nemi a sa sunansa. An kuma buƙaci ƙarin kayan aikin ne a gabas ta tsakiya bayan da aka ga take-taken Iran da suka nuna cewa tana da wani shiri bisa ga cewar kwamandan rundunar mayakan ruwan General Kenneth Frank McKenzie. Daga ƙarshe wata mace haifaffen ƙasar Rasha da ta rika damfarar mutane da ƙarya cewa ita ƴar wani hamshakin mai kuɗi ne za ta shafa shekaru 12 a gidan yari. An yankewa Anna Sorokin ƴar shekaru 28 da haihuwa da ake kuma kira Anna Delvey hukunci ne a jiya Alhamis a birnin New York wata guda bayan samun ta da laifi. An kuma cita tarar dala 24,000 aka kuma umarce ta da ta biya mutane da su damfara kusan dala 200,000.
Labaran duniya kina ka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben Afirka ta Kudu ta fara kirga kuru'u a jiya Alhamis wuni guda bayan zaben majalisar ƴan majalisar wakilan ko kuma majalisar dokokin kasar kenan wanda ake sa ran jam'iyyar African National Congress wato ANC a takaice da ta dade tana mulkin kasar zata fuskanci kalubala. Sakamakon da ya fara fitowa ya nuna ANC mai mulki tana kan gaba da ƴar ƙaramin rata. Ga fasarar rahoton wakilin muryar Amurka Anita Powell daga Johannesburg. Dama ce ana sa ran za a gudanar da zaɓe mai tattare da al'ajabi a Afirka ta Kudu da ake yi wa lakabi Rainbow Nation wacce take cika shekaru 25 da fitowa daga mulkin wariya. Yayin da jami'an zaɓe ke kirga miliyoyin ƙuri'u a hankali a jiya Alhamis sun sanar cewa za su gaggauta gudanar da bincike akan ƙorafe-ƙorafen cewa wasu 'yan ƙasar sun kada ƙuri'u fiye da ɗaya. Bayan sun share alamar tawada da aka dora akan babbar yatsar su, jama'an sun ce an riga an kama mutane hudu da laifin kada kuri'a fiye da daya. Masu sharhi akan siyasa sun bada mabambantan ra'ayoyi akan sanarwar gudanar da binciken. Rav Metega ya ce yana da damuwa ga wannan mataki abinda ya ce zai kawo jinkiri wurin fitar da sakamakon zaɓe kana hakan zai iya haifar da matsaloli.
The big deal, we have not seen this before. We are opening floodgate because
wannan babban al'amari ne bamu taba ganin irin haka ba. Wannan mataki ana bude wata kofa ce mai tattare da matsaloli saboda wannan bincike zai sa mutane da dama su yi ta korafe-korafe. Idan kuma aka ce ba za a fitar da sakamakon zaben a ranar Asabar ba, to ina ganin matsala ce. Shi ko mai shari'a akan siyasa Angelo Fick ya ce bai ga wata damuwa ba akan wannan batu.
The audit that's just been announced by the ISC I think is a measure of their confidence in
yace wannan sanar da bincike da hukumar zaben ta sanar hakan na nufin sun yi imani da matakan da suka tabbatar kuma hakan na nufin tsarin su na aiki sosai a don haka sun yi imani babu wata matsala kana za su nemi tabbacin kararraki da aka kai musu bisa tsari mai zaman kansa. A lardin Gwatin inda ake da mafi yawan al'umma, jami'in hukumar zaɓe Butin Melo Munaki ya faɗa muryar Amurka cewa jami'an zaɓen kaɗai ke da alhakin duban batun da fara a zaɓe.
I can confirm that counting is going well at our voting centers around the province.
Yace zan iya tabbatar da ana ci gaba da kirga ƙuri'u a cibiyoyin zaɓe a faɗin lardin. An kuma kawo ƙarar wurare da aka samu labarin aikata don fara kamar kaɗa ƙuri'a fiye da ɗaya. Ya ce hukumar zaɓen ta nemi jam'iyyun siyasa su gabatar da shaidan zargin da suke yi saboda a iya a gudanar da bincike a kai. Ana sa ran jam'iyyar ANC da ta kwashe shekaru da dama tana mulkin ƙasar ce za ta samu ƙuri'u da yawa. Kana sai babbar jam'iyyar adawa ta Democratic Alliance da sabuwar jam'iyyar Economic Freedom Fighters ta masu ra'ayin 'yan gurguzu. Jam'iyyar ANC ta sha fama da zargin cin hanci da rashawa da kuma rashin iya tafiyar da tattalin arzikin ƙasa. Abin da ya baiwa masana harkokin zaɓe al'ajabi shi ne tasirin da jam'iyyar Afrikaans wacce ake kiranta a turance Freedom Front Party. An da ya kafa wannan jam'iyya ce da zummar kare muradun farar fata a ƙasar marasa rinjaye. jam'iyyar ta zo gurbi na hudu a kirga kurun farko wanda a baya a shekarar 2014 ta samu kashi daya kacal a cikin 100 inji fake.
It is I think an electoral surprise but it isn't a political surprise.
Yace haka ne, ina ganin wani al'ajabi ne a zabe amma ba abin mamaki bane a siyasance. Jam'iyyar Freedom Front ta kara yawan kurunta a zaben Afirka ta Kudu. Yace mun ga yanda mutane da dama suka dawo daga rakiyar babban jam'iyyar adawa da wasu jam'iyyun kasar masu ra'ayin yan mazanjiya da suka samu goyon bayan jama'a akan haka sabili da halayensu tsakanin shekaru biyar da suka shuɗe. Jami'an zaben sun tabbatarwa waɗanda suka kada ƙuri'unsu za su fito da sakamakon zaben tsakanin kwanaki bakwai kamar yadda dokar ƙasar ta gindaya.
Madalla fasarar rahoton wakilin Amurka kenan, muryar Amurka kenan, Anita Powell daga birnin Johannesburg. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa.
Sujada ya rabba dalabi maliki yawmidin ya kana mutu waya kana sai na duba binne na bicikin da yanda na kai shedin ce kawai na gode ma Allah da annabi ya duba ni tun lokacin da nake jinjiri babin da zan ce shedin durko san so mu zikiri masani kai kade ne ba wanda kama da kai ga girman kai ya Allah kai ne sarkin sarakai. Safari singa za fun rana ce me ne kaman butule ce ma mahalci na kai ce farfado in koma ga ubangiji na fada ka ce ka tantarin muta ka tare
wa dalla da fata an shakata da wannan makar sai dai ana sauraron wadannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu karfe 3 ne da minti kusan 14 a nan Washington wato na dare kenan. Ga kuma shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babban bakuwar mu Habiba Ali. A makon da ya gabata, malama Habiba ta fara bayani ne akan irin kalubalen da take fuskanta a wannan sana'ar tata. Inda ta ce,
to wahalan da muke sha a custom dan samun na'urorin nan ma ba kadan bane. Har custom office din naje a Lagos. Naje wallahi mutanen yana gani na kawai ma ya fara zagi na.
A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar ga yadda ta ci gaba da bayani.
ni na san da namiji ne ya tsaya gaban shi ba zai iya wannan ba saboda ya san ko me ya ce shi ma namijin zai nuna mishi shi ma yana da ƙarfi in ya kama ma su yi fada amma ka gani dole in ja baya to yawancin lokaci sai kaga dole ko yaya kake turawa zaka yi abu da dole wani lokacin sai ka ja baya saboda irin vision
da nuna wariya da sauransu
yawa to in lokaci kuma sai kaga bazan je ba zan sa ma aikata na da yake su maza ne sai in sa ta kukuje saboda na san in namiji da ya tsaya da namiji to zai fi samun abin da yake so yawancin zamu shiga irin kauyuka haka mu je mu samu masu kaman sarakuna ko hakimai ado bayero gaskiya Allah ya mishi rahama gaskiya ya taimaka mana aikin mu farko da muka fara sosai saboda ya bamu budan hannu cewa kai mu shiga Kano kauyaya muke son mu lokacin da muka je muka ganshi to lokacin kuma ya hada mu da mai girma hakimin Wudil wato shine makaman Kano yanzu din to shi ma gaskiya ya taimaka mana sosai amma kaga farkon zuwa in naje haka dole zan sa su mazan da muka je tare da su za su fara shiga sai sun gama magana sun yi kusa ce to bari mu kira ita shugabar tamu to lokacin ne ma za a zo a san cewa ai ashe mace ce to amma dole dai
ana yi ana aiki sai kuma kikan yi shigan aiki ne
zani na da mayafi na nake sawa kawai sai na ji amma kaga da yake yawancin aiki na dai yana cikin yadda zan ga abin da ake yi in ma mutane magana in musu irin bayanin da na san za su ji daɗi kuma in ɗauki abin nan magana daga gare su da zan iya rubuta proposal da zai
mutane za su yi sha'awa
su shiga da su to ka gani aiki na kaman mafi saukin kenan to sauran in muka samu kuɗin to zamu zo mu tsara wa zai yi wannan wa zai yi wancan in dai aka bani murhu yanzu zan iya ginawa amma ba lallai sai na yi ba tunda akwai masu yi kuma muna koyar ma matasa a garurukan ne su suke yi kuma su suke samun kuɗin da suke yi
to kin ce kuna koyar da matasa kuka samu mata a cikin waɗannan
akwai mata sosai ma yanzu kuma muna da wani program da muke ce ma matan arewa sosai initiative matan arewa nan abin da muke tallafa musu shine mukan ba su da farko da muka fara su suke kwashe fitillin nan suke zuwa su saida shi su samu commission din su da 20% kashi 20 cikin kashi 100 to kaga ko ba komai ta samu wani abu ta taimaka ma iyalinta kuma kaga mata suna da wannan in sun fara abu dai suna son su ga ya ci gaba da me kuma a cikin hakan kuma matan arewa sosan kuma muka samu in muka sa solar dryer in an kaman an gama noman tumatir an gama noman barkono ba abin da solar dryer yake a lokacin sai suna busar da su mangwaro ne su pineapple ne muka yi ta packaging kaman wasa kawai a Facebook na faɗa na ce mata arewa fa suna da mango da pineapple
to aka busar da su
to mun saida su har Malaysia har Liberia har America mutane su kai order to kaga matan ne
ni ma na taba cin wani amma ba san da ya fito ba daga wani African store a New York
to yana to ban sani ba dai kaga dole sai ana yi ana samun yana da wahala amma to sai a hankali
to idan irin kun huskanci yanda ake mata ke ko kuma ake miki irin wasu maganganu ina oganki aiki ba ke bace tunda mace ce ke ba a yadda da ma abin ba yana iya kankarya miki gwiwa
to da yake ni ina ganin Allah ya yi ni da zuciya mai bana
yadda nake saurin karaya
ni ina ganin kaman in ma aka ce ga da tsauni a gabana aka ce kuma ba akwai abin da ke bayan saunin nan da zai taimaka ma aiki na in ma ba hanya to zan fara hawa
fa zaki hawa tsaunin
zan ta hawa har sai na kai dan komin dadewa na san dai sai ka samu cin nasara ni ina da wani abu a zuciyata da nake faɗa kullun san ce in dai ka sa rai ka nuna ma Allah kuma ga abin da kake so to ba ruwanka da yadda zaka yi
gaskiya kina da imani
yawa ni wannan
abin da kike
yawa ina da imanin abin da nake yi ni ina ganin bazan cuci mutum ba bazan kawo maka abin da zai cuce ka ba in dai duk wannan abubuwan da yake dai humanity sake ba za ka iya bata mutane ba ina ganin kawai kaman ka samu white paper ne daga wurin Allah kawai ci gaba kai abin da kake
in ka samu izini daga Allah
shikenan saboda haka ko ka fara ko kin fara kina yi kika zo kika fuskanci wahala eh to wani wahalan zai iya saki dan koma baya gaskiya ana ci wani lokaci ma har ciwo nake yi
Allah sarki
to masu sauraro anan zamu da sa'a 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin bakuwar tamu Habiba Ali da Baba Yakubu Makiri da ya hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
cewa dalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sharhin jaridun nan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako, zamu fara da jaridar Express ta Washington Post, inda aka rubuta labarin hukumomi a jihar Colorado na yammacin Amurka sun ce wasu dalibai maza biyu dauke da bindigogin hannu sun kashe wani dan ajinsu kuma suka jikkata wasu guda takwas a wani hari da suka kai a wata makaranta. Harbin ya faru ne a wurare biyu na makarantar secondary ta STEM School Highland Ranch dake kudancin Denver, headquarters jihar. Shugaban yan sandan karamar hukumar Douglas, Tony Spolock, ya ce dawa manema labarai cewa sun isa makarantar bayan da aka bayar da rahoton jin karar harbe-harben bindigogi kuma sun samu sun kama waɗanda ake zargi su biyu bayan wani dauki ba dadi. Sai jaridar The Hill, inda aka rubuta labarin kwamitin da ke kula da fannin tattara bayanan sirri na Majalisar Dattawan Amurka, ta buƙaci babban dan shugaba Donald Trump ya bayyana a gaban kwamitin don amsa tambayoyi da suka shafi tambayar da aka taɓa yi masa a shekarar 2017 a wani yunkuri da kwamitin ke yi na binciken shishigin da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar da ya gabata. Kwamitin dai ya sake maida hankalinsa akan babban dan Donald Trump bayan da tsohon lauyan shugaba Trump Michael Cohen ya faɗa wa kwamitin Majalisar Wakilan Amurka cewa ya zanta da dan shugaba Trump aƙalla sau 10 akan shirin gina otel ɗin Trump Tower a birnin Moscow. Sai jaridar New York Times, inda aka rubuta labari kamfanonin shugaban Amurka Donald Trump sun rasa fiye da dala Amurka dala biliyan 1 daga tsakanin shekara 1985 zuwa 1994 wanda ya baiwa shugaban Amurka din dama ya ki biyan haraji na shekaru 8 a cikin shekaru 10. Trump ya nuna kansa a matsayin ƙwararren dan kasuwa mai cin gashin kansa amma yayi asarar kuɗaɗe a kowace shekara fiye da kowane mai biyan haraji a Amurka, a cewar jaridar. Sai jaridar Epoch Times, inda aka rubuta labarin Prime Minister kasar Sin wato China Lu He ya isa Washington a wannan mako don tattaunawar da za a yi ta cinikayya tsakanin Amurka da kasar China, yayin da Amurka ke shirin ƙara kuɗaɗen haraji akan kayayyakin kasar a daidai lokacin wannan ziyarar tashi. Amurka na shirin ƙara harajin daga kashi 10 zuwa kashi 25 na kan kayayyakin da kasar China ke shigowa da su, waɗanda kuɗaɗen su ya kai dala Amurka dala biliyan 200, kamar yadda wata sanarwa ta fito daga ofishin harkokin cinikayya Amurka. Ma'aikatar cinikayyar kasar China ta sha alwashin mayar da martani muddin Amurka ta fara aiwatar da ƙarin harajin akan kayanta. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa ku huta lafiya.
Kuma da labarai da Zaharau, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Aidu mai zuwa Kampala malam madaurin jihar Jigawa. Wannan kokari da mai girma goma jihar Kano yake yi na raba Kano masarautu hudu ko biyar, to hakika wannan kokari da yake yi ne da ba ma jihar Kano muna yi al'ummar jihar Kano fatan alheri. Kuma wannan masarautu da za a kirkiro guda hudu, Allah ya sa ya zama alheri ga mutanen da za a yi wa, kuma Allah ya kawo musu shugaban da suke fatan samu, Allah kuma ya kawo zaman lafiya a jihar Kano da Najeriya baki daya. Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Yahaya Muhammad mai kunda mai kujerun karamar hukumar Rafi a jihar Niger tarayyar Najeriya. Ra'ayina a yau shi ne a kan hukumar ba da wutan lantarki da ke karamar hukumar Rafi a kai ta gina da kwadara domin suna mana wulaƙanci musamman a wannan yanki. Suna hana mu ta yanzu idan muka misali lokacin azumi ya zo, azumi uku kenan, ma'ana shekara uku kenan, duk azumi suna hana mu ta, suna riƙe wuta, suna yin abin da ke garana, suna nuna mana su cewa su ne. Saboda haka muna roƙo ga dukkan malaman da suke tafsiri a cikin wannan wata da kuma wannan mutane addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya su da makiya bane Allah canza mana su domin suna azantar da mu.
Assalamu alaikum gurebe da umuru Amurka sunana Bambo Status Food daga tsohuwar kasuwa a garin Status Food a yau mai suna Fara kira da jan hankali yau ɗan uwana Umar Musulmi a wannan wata na Ramadana wannan azumi da muke yi da fatan Allah ya zama miji ya sarki wadanni Allah Ubangiji ya yi sa mu yi shi a sa'a Allah ya sa muna daga cikin wadda za a ƙanta a wannan wata na Ramadana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Murya Amerika sunana Sani Bala da ke guri Hausawa a jihar Yobe Najeriya. Ina kira da cewa shi ne zaɓen Ladi Katsina shugaban amfanin jihar Katsina irin namijin kokari da yake a kan al'umma a jihar Katsina. Ina masa fatan alkhairi wannan watan na Ramadan. Ni watan duniya yana ba da muhimmanci ko shekara a kan mutalladin kan ƙungiyoyi na addini irin wannan abin ci gaba ne da kuma irin abubuwa da yake na alkhairi da kula da talakawa da irin raba kayan abubuwan abinci. Ina jan hankali ke su sun sa Allah da kaɗan shugaban alkhairi jihar Katsina. Na jihar Katsina, al'umma jihar Katsina ina godiya da suka samu damar kirki mai kaunar talakawan jihar Katsina da kuma mai son ci gaban al'ummar Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amurka. Mai magana Yusuf Bazuka mai laida Gwalalo a jihar Bauchi. Suna kira ga kanawa kwantar da hankalinsu game da kirkirowa sababbin gundumomi wato bangaren sarakuna da aka yi a jihar. Dama jihar Kano ya cancanta a ce tana da sabon masarauti kamar guda 6-4 amma tunda Allah ya sa wancan lokaci bai yiwu ba sai wannan lokacin to ya kamata su rungumi wannan kirkirowa sababbin masarauti Kano bibbiyu.
Yanzu kuma mun kai ga nasihar watan Ramadana.
Ni sunana Ustaz Muha Khalil Malam Dan Yaro, mamba ne na kungiyar addinin musulunci ta kasa cewa da Association Islamic de Niger IEN. Abinda za mu yi ma kanmu nasiha da ƴan uwa musulmi duka, musan Ramadan wata ne wanda Allah ya girmama shi fiye da sauran watanni 11, inda Allah ya sauko Qur'ani littafin da yake shine muke tunkaho da shi, shine shari'ar mu, shine muke mai biyayya. Abinda ya ce mimi wanda ya ce mu bari kenan yana da girma. Abinda muke horon musulmi da shi na farko dai shine jumurewa da hankuri da yahewa, saboda dan adam duk inda yake tsakanin shi dan uwan shi inda Allah ya hada ku zama a gida ne, a ma'aikata ne, a unguwa ne, a gari ne, dole sai ai hankuri da dan kowanne mutum da irin halin shi. Duk abinda za ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce koda mutum ya zage ka ba sai zagi shine farkon hada, kace Allahumma inni sa'i Allahumma inni ka, dai wannan magana ka kyale shi, idan baka rama ba Allah zai rama maka. Dan haka mun girmama wannan wata, saboda muna ga abubuwan da suke faruwa koda a cikin hanyoyi, wani mai mota zai zo gitta ma wani ko mai mota sai ga an yi ana neman a dubi juna, kuma anan ba mu cewa shaitan, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa a wannan wata ake bude kofofin aljanna, a rufe kofofi na wuta, a kama shaitanu, a daure. Kenan in ka ga wani ragowa ko wani tashin hankali daga garemu, mu ne ina adam, anan ba mu zargin shaitan. Dan haka ayi hankuri, a jure. Kwana 30 a rayuwa ba komai bane, kaman gobe za ka gani, kwana 2 za ka gani ya kare insha Allah, a daure a jure.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai, amma wannan karo a takaice.
Amurka ta kwace wani zargin da kan kayan Koriya ta Arewa sabili da keta sharuɗin takunkumin ƙasa da ƙasa mataki irinsu na farko a daidai lokacin da ake ƙara takun saka tsakanin ƙasashen biyu dangane da ayyukan makaman nukiliya na Koriya ta Arewa. Hukumomin ƙasar Indonesia sun kwace jirgi mai suna Wise Honest, jirgin dakon kayan Koriya ta Arewa na biyu mafi girma watan Afrilun shekara ta 2018, yayin da yake safarar ton 25,000 na coal zuwa Indonesia da kudinsa ya kai $3 million. Daga baya jami'an ƙasar Indonesia suka mika wa Amurka jirgin a watan Yulin da ta gabata. Jami'an kuma suka ce jirgin yana hannun Amurka akan hanyarsa zuwa Samoa.
To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai can da la'asar za a ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin rahotanni da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na Murya Amurka, musamman ma Alheri Grace Abdu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, da kuma wanda ya shirya ya bada umurni Solomon Abu da injiniyan mu na wannan hantsin wato Jim Cook. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Sai anjima, assalamu alaikum.